sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 22 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gada yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Barkamu da warhaka. Baba ya ku makiri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan hantsin. To ko bayan labarai za ku ji cewar an gargadi hukumomi a Najeriya su kafa cibiyoyi inganta ɗabi'un mutane domin inganta rayuwar matasa kar wato ko kuma kada a zo ana zuba su a gidajen yari ana cika gidajen yari da su. Muna kuma dauke da shirin da rashin tayi kana muna dauke da sharhin jaridun Najeriya sai kuma sakonni da ke bar mana akan na'ura amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kasar Saudiya ta ce an tafka kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin ta dake Istanbul ta kuma yi alƙawarin hukunta waɗanda suke da alhakin kashe shi. Ministan harkokin kasashen ƙetare Adel Al-Jubairi ya shaida wa tashar labarai ta Fox News jiya Lahadi cewa wakilan kasar Saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata wanda ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki. Babban jami'in diplomasiyin ya jajintawa iyalan Khashoggi sai dai bai yi wani ƙarin haske akan yadda aka kashe marubucin ba ko inda gawarsa take ko kuma idan inda wato in Yarima Mohammed bin Salman mai jiran gado yana da hannu a wannan kisan. Mai ba shugaban Amurka shawarwari kan harkokin tsaro John Bolton zai fuskanci mawuyacin tambayoyi wannan makon a Moscow bayan da shugaba Donald Trump ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da Rasha a zamanin yakin cacar baki. Bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov yau Litinin da kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin gobe Talata. Trump ya zargi Rasha da kerawa da kuma gwada makamai masu linzami abinda ya saba wa yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakancin zango ta shekara ta 1987 da aka fi sani da yarjejeniyar INF. Ya ce Rasha ta saba yarjejeniyar sun shafa shekaru suna sabawa kuma ban san abin da ya sa shugaba Obama bai nemi janyewa ba. Ba za mu kyale su su yi ta saba yarjejeniyar nukiliya ba su je su rika kera makamai mu kuma a hana mu kerawa. Yarjejeniyar ta haramta wa Amurka da kuma Rasha kerawa ko gwadawa ko kuma tattara makaman nukiliya da ke cin zango tsakanin kilomita 500 zuwa 2500. Zuwa yanzu Kremlin bata maida wani martani dangane da sanarwar ta Trump ba banda kawai ta ce ana buƙatar ƙarin haske a kai. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi aka shiga kwana na biyu na zaben yan majalisa a ƙasar Afghanistan abinda ya bada dama ga waɗanda ba su samu damar kaɗa ƙuri'a ranar Asabar ba su je su yi zaɓe. Jami'an zaɓe sun ce mutane kimanin miliyan 4 daga cikin miliyan 9 da aka yi wa rajista ne suka fita zaɓe ranar Asabar da kuma Lahadin. Duk da ƙalubale da aka fuskanta da suka hada da rashin buɗe waɗansu rumfunan zaɓe da kuma matsaloli da aka samu da na'urar yin zaɓen, an yi ta fama da tashin hankali a lokacin zaɓen. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce adadin mutanen da aka kashe da kuma waɗanda aka jiwa raunuka da ya kunshi farin kaya da jami'an tsaro ya kai 300 a yanayin da ya jibinci zaɓen wanda ya yi ninkin ba ninkin adadin da ma'aikata harkokin cikin gida ta fitar. Ƙungiyar Taliban ta shayin gargaɗi da cewa za ta kai hare-hare a rumfunan zaɓe da kuma duk ayyukan da suka shafi zaɓe. Sai dai barazanar ba ta hana mutane da suka yi rajista fita yin zaɓe ba. Daga ƙarshe shugaba Donald Trump ya ce ana ƙoƙarin gaske na hana 'yanci rani daga ƙasar Honduras da ke Mexico a halin yanzu ƙetarowa zuwa cikin Amurka. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilas ne mutane su nemi izinin samun mafaka a Amurka tun suna Mexico, idan ba haka ba Amurka za ta mayar da su. Ya kara da cewa kotuna suna neman Amurka ta yi abubuwan da ba za su yi ba. Ya ce dandazon 'yanci rani abin kunya ne ga jam'iyyar Democrat, ya kuma buƙaci a canza dokar shige da fice yanzu-yanzun nan. Trump da jam'iyyar Republican sun mai da batun shige da fice wani babban batu a zaben majalisa da za a gudanar wata mai zuwa. Suna zargin 'yan jam'iyyar Democrat da goyon bayan buɗe kan iyakoki da ke ba masu aikata miyagun laifuka da kuma masu safarar miyagun ƙwayoyi damar shiga Amurka.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, gyaran bahaguwar ɗabi'ar mashaya miyagun ƙwayoyi ta hanyar kafa cibiyoyi inganta ɗabi'u ya fi da a riƙa kama matasa da cika gidajen yari da su, in ji Janar Buba Marwa, tsohon gwamnan jihar Lagos ƙarƙashin mulkin soji. Sai dai tsohon gwamnan da ya yi wannan shawara ne a lokacin da yake halartar wani taro da wata gidan rediyo da talbijin ta Manara ta shirya a birnin Abuja akan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi.
Tsohon gwamnan Lagos a zamanin mulkin soja a Najeriya, Janar Buba Marwa, ya ce kafa cibiyoyin inganta ɗabi'un matasa masu shan miyagun ƙwayoyi ya fi kawo maslaha. Janar Marwa na magana a taron yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da gidan talabijin da rediyo na Manara kan tauraron ɗan adam suka shirya a Abuja. Marwa ya ce kwanakin baya da ya ziyarci Lagos, taron matasa sun zo wajensa suna masu cewa tuni suka koma ɗabi'arsu ta dacen gabanin aminta Lagos ɗin da ya yi da miyagun ɗabi'u. Tsohon sojan ya tuno cewa babban alƙalin Lagos a lokacin ya zo ya shawarce shi da cewa kafa cibiyoyin gyara ɗabi'un matasan, dan dirar mikiya wajen kama matasan kan sa a rika cika gidajen yari ne da mutane.
A lokacin nan na sake tunani, kuma Allah ya nuna mana hanyar rehabilitation center. Sai muka gina da tunanin babba, muka mai da su mutane, muka nuna musu sana'o'i, kuma muka ba su dan jari suka shiga gari. Lagos zai ta sanyi, abubuwa suka zama daidai.
Gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari ma ya ƙara ƙarfi kan wannan bayanin.
Matsala ta sha'anin tsaro da ke fama da ita babu yadda za a yi mai nasara cikakka a ciki sai mun tabbatar da cewa sha'anin shaye-shayen nan ya ja baya kuma ci ƙarhinsa, saboda babu wani wanda zai je ya kashe wani da hankalinsa sai dai cikin taron rashin hankali. Babu wani wanda zai je ya zan cewa a halaka wani ko sa ma wani dukiya wuta ko wani abu da tsananin hankalinsa sai da shaye-shaye. Kuma lazim ne mu shugabanni mu tashi tsaye ganin cewa a za mu yi mushaka wannan matsala domin mu samu Najeriya da ingantatta ta gobe.
Shi ma babban suwetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da DIG mai gari dukkan wakilta ya yaba wa gidan talabijin din na tauraron dan adam wajen taya jami'an tsaro yaki da mashaya miyagun ƙwayoyi.
A duk lokacin da muka kama wa'annan masu laifin za ka gansu cewa suna bikini cikin maye na wa'annan ƙwayoyi.
Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce taron wani sashi ne na kafar labarun wajen isar da sakon illar shan miyagun ƙwayoyi ga matasa da musamman matan aure ma a gidaje da ake da labarin wasansu sun auka mummunar ɗabi'ar. Sheikh Balalau, wanda ya gode wa Justice Muhammad Nasir da sauran baki da suka halarci taron, a lokaci guda ya nuna rashin jin daɗin yadda jami'an hukumar yaƙi da fatauci miyagun ƙwayoyi NDLEA ba su halarci taron ba duk da gayyata ta musamman da aka yi musu.
Ya kamata a ce wannan taron sun zo sun yi bayani domin sun samu wani dama. Duk lokacin da malaman addini suka shigo, to al'amura za a ci nasara. Shi yasa kristoci ma muna kira su ma su yi kokari su tashi su yi wannan, musulmi na wannan, sauran kungiyoyin addini duk a tashi, saboda abu ne da ya addabi kowa da kowa. Babu wata kungiya na addini da za ta ce ba ta yi maraba da wannan ba. Muna fatan kowa ma ya taso, sannan muna so mu samu wurin canja musu tunani da halaye rehabilitation centers a nan Abuja da sauran jihohi. Gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi idan muka haɗa kai za mu ga yadda za a canja waɗannan yaran, a ajiye su ana musu wa'azi kuma ana koya musu sana'o'i.
Abun damuwa ma a nan wasu daga jami'an da kan yi dirar mikiya kan masu sha ko sayar da miyagun ƙwayoyi a Najeriya su ma 'yan ƙwaya ne. Ko a ido za ka ga jami yayi mankas da giya ko super 'yan wiwi, amma wai an duro shi ya kama mashaya. Nasira da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ma dalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya kafin da mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Ubana, ya haife ni da ni ba bai bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da saba baba ne gani nan ban da saya baba ne an na so ka da inda ga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da saba baba ne gani nan ban da saya baba ne an na so ka da inda ga baba ne nayi kwace da saka baba ne
dalla waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da minti 11 na dare a don Washington ga kuma shirye mu na gaba
a shirin ne za mu kawo muku kashi na ƙarshe na tattaunawa da muke da Alhaji Attahiru Magaji Gwarzo na cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano inda za mu ji dalilan da ke sanya wasu ɗan kasuwa yin ɗari-ɗari wajen yi wa harkokinsu na kasuwanci rijista da hukumomin gwamnati kana za mu ji makomar ma'aikatan bankin nan na Sky Bank da babban bankin Najeriya CBN ya soke lasisinsa a kwanakin baya sunana Mahmud Ibrahim Kwari zan ja ragamar shirin a makon jiya kun ji yadda Alhaji Attahiru Magaji Gwarzo babban jami'in tsare-tsare na cibiyar kasuwanci ma'adanai masana'antu da ayyukan noma ta jihar Kano wato Kasima ke bayani kan muhimmancin yin rijista ga cibiyoyin kasuwanci da wuraren gudanar da hada-hadar cinikayya sai dai da alfanun da aka ambata a shirinmu da ya gabata a yau Alhaji Attahiru Magaji ya yi tsokaci kan wasu batutuwa da ya ce na hana 'yan kasuwa rungumar wannan tsari kamar yadda ya kamata
mutane da yawa abin da ya sa suke gudun yin rijistar da sauransu saboda magana haraji sai kaga cewa kana yin kasuwancin ka shekara da shekaru hankalinka kwance amma da kaje kai rijista sunanka ya shiga littafin rijista gobe kaga jami'in haraji ya zo ma so sai kaga wasu sai su ringa ganin ma cewa gwandama su zaman su je yau din amma kuma abin ya wuce haka ya wuce wai magana haraji magana ce ta doka magana ce ta yin kasuwancin ka bisa tsari magana ce ta lokaci ya canja da zaka ringa yin kasuwanci ba tare da wani doka tana guiding naka ba
to amma baka ganin na register kaman wannan makon mako mai zuwa ko biyu da za su zo a zo a mun maganar haraji kaman yanayi ne na shirga malam masallaci dan haka dole ɗan kasuwa su tsorata
ai ita dokar ta yi bayani akan ma lokacin da aka fara biyan haraji ba cewa akai da kai register yau gobe za ka fara biyan haraji ba har sai kai wata 12 ma kana wannan kasuwancin ka samu riba ko baka samu riba ba sannan shi kansa biyan harajin ai ya danganta da ribar da ka samu ko faduwa da kai
to ka ce akwai kalubale watakila da kuke fuskanta na 'yan kasuwar Kano suna da ɗari-ɗarin su zo su rijistar nan yaya kuke tinkara wannan kalubale
shine na gaya ma ta shirya bayar da kan mutane su san ma muhimmancin wannan tafiya ta Chamber of Commerce da kuma amfanin da shigowa cikin Chamber of Commerce din nan zai musu da kuma zai yi wa kasuwancin jihar nan da kuma abin da zai yi wa kasuwancin ƙasa gabaki daya mafi yawan interventions da zaka ga gwamnatoci suna bayarwa
tallafi
suna bada shi ne ba a ɗaiɗaiku ba ana bada shi ne through harkar ƙungiyoyi na 'yan kasuwa da kuma kamfaninnika da suke da register shi yasa zaka ga wannan yawan tallafin ma da yake gangarowa wannan bangaren namu yana yin rauni saboda rashin shiga irin wannan kungiyoyi da kuma rashin yi kasuwancin mu register saboda haka yin mu'amala da ita wannan Chamber of Commerce zai taimaka wa mutane kusan wajen samun zabi na wanda za su yi mu'amala da su, kuma su yi mu'amalan nan cikin kwanciyar hankali ba tare da tararragi ba, saboda mu'amala ce ta dukiya, ta kuɗi, wanda zaka ga cewa yana da hatsari idan baka sami wato yardaddu wanda za su haɗaka da wanda zaka yi mu'amalan nan da su ba, ko kuma wanda kake mu'amalan nan da su.
Duk da wannan kokari da kuke yi, gashi har yanzu zaka ga masana'antu a Kano yawancin su ga suna a kulle, waɗanda suke yin aikin ma ba a yi, ba sa yin yadda ya kamata, ko ba ku da hurumi ne anan? Misali idan haka, in kuma kuna da shi, me kuke yi dan ganin cewa masana'antun Kano sun farfado, aikin ya samu, tattalin arziki ya bunƙasa?
Kasan dai shi an kana maganar masana'anta, magana kake na wutar lantarki. Matsalar wutar lantarki a wannan nahiya, a wannan bangare namu, kowa sai dai ba da labari, ba a ba shi labari ba. Masana'antun nan zaka ga cewa kusan awa 10 wani abu akan generator suke, sai an sai diesel, sai an sai kaza, sai an sai waye, sai an sai kaza. Ba karamin kalubale bane a tafi da kasuwanci, sai kaga cewa ka zo kayi abun ma, amma wanda za a shigo da shi daga waje ma yafi naka araha kan kai wanda za ka yi a sharaɗa ko abin fai, saboda matsalar a wutar lantarki. Kuma zan gaya maka, in dai har ba a sami maslaha akan maganar wutar lantarki ba, to haƙiƙa masana'antu za su ci gaba da fuskantar ƙalubale.
To amma tun da ka ce ɗaya daga cikin ayyukan ku shine ku shawarci gwamnatoci akan yadda za a haɓaka wani harkoki na kasuwanci, ta wannan fuska kun shawarci gwamnatocin kan yadda watakila hanyoyin da za a samar da wannan lantarki don awarware wannan matsala?
Kwarai kuwa, yana ɗaya daga cikin shawarwari da kuma fahimtar juna da tattaunawa da aka yi ta yi, wanda ita har gwamnatin jiha ta ga cewa ya kamata bayan wutar da ake samu daga National Grid ita ma ta fito da wata hanya da za ta samar wa kanta wuta ta jiha, wanda jiharta da masana'antun jiharta ne kawai za su yi amfani da wannan wuta, kamar yadda jihar Legas ta yi, wanda wannan ba karamin warware musu matsaloli yayi na maganar wutar lantarki ba. Ana nan ana kan aikin, kuma kullun za ka ringa ji a labarai cewa ga inda aka tsaya, ga inda aka kwana, ga abin da ake. So muna fata insha Allah in wannan abu ya tabbata, jihar Kano ta fara samar da wutarta generating, insha Allah matsalolin nan za su yi sauki sosai da sosai.
Alhaji Attahir Magajigwar kenan, babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci, masana'antu, ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar NGIC da ke kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya, wato Alhaji Umaru Ibrahim, dangane da matakin babban bankin kasar, wato CBN, na soke lasisin wani bankin kasuwanci mai suna Sky Bank, wadda aka maye gurbinsa da wani sabon banki mai lakabin Polaris Bank. A wannan karan, abokiyar aiki Madina Dauda ta tambayi shi Alhaji Umar Ibrahim game da makomar ma'aikatan da ke aiki a wancan rusasshen banki, wato Sky Bank. Sai ya ce,
ma'aikatan duk da suke aiki a wancan banki suna nan, za a wuce da su, saboda su suka san aikin, suka san kastomomi suka san su da sauransu, illa dai za a ba su sabon wato contract ne, za a dauke su ne daban, tunda wannan banki fa sabon banki daban yake da wancan da ya mutu. Yawwa, amma kuma duk shi ma cikin bincike a ma'aikatan, duk wanda aka tarar ya wani abu ba daidai ba, ko kuma wannan tafiyar ba za a yi da shi ba, to za a bi matakai da ya kamata a sallame shi.
Me zai zama makoman kudaden da jama'a suka aje a wannan bankin da aka kwace lasisi?
Daga sanda aka yi abun, kudaden su ya koma wannan sabon banki, saboda haka duk wanda yaje ATM zai karbi kudin sa, wanda yake internet banking zin yaje zai karbi kudin sa, duk wanda yaje ICA bashi kudin sa, wannan sabon banki zai bashi kudin sa. Amma duk wannan ma bata taso ba, muna tabbatar wa duk wanda yake da kudi anan cewa kudinsa suna nan, ba za su yi ciwon kai ba. Ya kamata kawai sabon account za a bashi, yana sabuwar ajiya, ajiyarsa tana nan amma a sabon banki. So ba wani abun damuwa.
To wane mataki wannan hukuma ta kake dauka ne wajen ganin an shawo kan irin waɗannan matsaloli da ke faruwa? Domin na san ba Sky Bank kaɗai ba, akwai bankunan da su ma jadin su ya ruguje, aka sauya musu suna, kamar misali daga Habib Bank zuwa Keystone da kuma wata Mainstream da ta.
To kin san yau da gobe sai Allah, harka ce ta banki kamar kowane business, za a faɗi za a tashi. Kokarin da kullun da muke yi shine mu sa su a layi, mu sa musu ido dare da rana mu ce ku yi kaza ka ku yi kaza kuma duk wanda daidai gurguru duk wanda aka samu shi aka same shi a cikin ma'aikata da directorci yayi ba daidai ba a hukunta shi kuma su akan kansu duk su tabbatar ba su suka da za su bayar sun bayar ga waɗanda kamfanuka da muku mutanen da suna buƙatar ba su suka nan kuma suna za su suna da matsayin da za su juya ba su suka nan su dawo da su yanda ya kamata domin ba kudaden su bane sai dai kuma wannan haƙi ne na kowa da kowa
to har yanzu waɗannan kudade da babban bankin Najeriya ta ba wancan bankin da su za a dawo wannan sabon bankin suna nan kenan
eh wannan kudade za a biya su rance ne dama aka bawa to tunda yake an yi sabon banki kamar yadda nace duk basukan da ake bin wancan banki da kudaden da aka aje a yada nan yawa saboda haka yana nan kuma Amcon yanzu wannan sabon kamfani ne da aka yi shi yau kamar shekara 8 wannan sabon banki Polaris Amcon ce ta zuba kudi wanda ita maranta ta yi daga wajen babban banki bankin nata ne za ta jujjuya shi za ta sayar in ta sayar za ta ba babban banki kudin ta kuma wani wanda ya siya zai zuba kudin sa to haka yasa amma za a sayar a samu rara misali
to wannan company na Amcon din company ne na gwamnati ko dai na ɗan kasuwa ne da suka yi karfi
ga na gwamnati ne tsakanin babban banki da kuma Ministry of Finance so a takeice dai na gwamnati ne kuma kamar yadda nace an dai kafa shi ne don in an shiga saboda in an tuna kamar shekara 8 baya an shiga rikita irin wannan tafi wannan ma yawa to dan haka aka kirkiro da wannan domin ya taimaka a share duk wannan abubuwa da aka shiga a baya kuma kamata yayi in an gama wannan kura ta lafa shi kansa a ce babu ma shi yanda ake a wasu wurare a duniya sai kuma an shiga wani sabuwar rigima sai a saki dawowa da shi
Alhaji Umar Ibrahim kenan shugaban hukumar kula da kudaden ajiya a bankunan Najeriya wato NDIC Masu saurare karshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan. A madadin abokiyar aiki Madina Dauda da sauran ma'aikata a sashin Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan shiri da ya kawo mana. Yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridan ne da jaridar The Nation jarida kuma da tarwito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da taukuransa na kasa jamhuriyar Benin Patrice Talon za su kaddamar da wani katafaren kan iyaka na kungiyar ECOWAS da ke kan iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin da aka fi sani da semi border da ke garin Badagiri a jihar Lagos sanarwar da gwamnatin jihar Lagos ta fitar ta ce a ranar Talata nan ne shugaban Muhammadu Buhari zai kaddamar da wannan kan iyaka tare da takwarar nasa na jamhuriyar Benin kan iyakan kuma da ake fatan zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki tsakanin ƙasashen guda biyu sai kuma jaridar Daily Trust jaridar da ta mai da hankali akan dokar hana yawo na auyi 24 da aka kagaba a birnin Kaduna da kewaye sakamakon tashin hankali jaridar Daily Trust ta rawaito kakakin gwamna ɗan Rufa'i Samuel Aruan ta cewa an saka dokar ta hana yawon ne ba tare da ɓata lokaci ba sakamakon rikicin da ya tashi a kasuwar magani da kuma ya haifar da mutuwa akalla mutane 55 daga bisani dai rikicin ya bazu zuwa birnin Kaduna inda aka samu kone-kone na motoci da kuma shaguna sai kuma jaridar leadership jaridar Detroit kungiyar kwadugo ta kasa na cewa za ta shiga wani yajin aiki na gama gari a ranar 7 ga watan Nuwamba sanarwar da shugaban kungiyar kwadugo ta kasa Ayuba Waba ya fitar tare da takwaransa na kungiyar ma'aikata ta kasa TUC kai gama sun bayyana cewa za su fara yajin aikin ne na gama gari a ranar 7 ga watan Nuwamba sakamakon dagewar da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za ta amince da naira 30,000 ba a matsayin mafi karancin albashi na ma'aikatan Najeriya. Tuni dai gwamnonin Najeriya suka bayyana cewa su ma naira 20,000 za su iya biya a matsayin mafi karancin albashi, a inda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta biya naira 24,000, abinda kuma kungiyar kwadugo ta ce ba zai sako ba wai bindiga a ruwa. Sai kuma jaridar Sahara Reporter da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar Detroit, ta ce yanzu haka wasu gwamnonin jam'iyyar APC 15 da wasu jigajigan jam'iyyar na kusa da fadar shugaban kasa sun tashi tsaye wajen kawo karshen mulkin shugaban jam'iyyar ta APC Adams Oshomole. Adawa da yadda shugaban jam'iyyar ta APC Adams Oshomole yake gudanar da harkokin jam'iyyar yayi kamari ne sakamakon gazawa wasu gwamnoni na tsaye da 'yan takaransu a mukamman gwamnoni da kuma na 'yan majalisun dattijai da na wakilai. Jaridar ta Sahara Reporters dai ta ce daga cikin waɗanda ke adawa da mulkin na Comrade Oshomole har da uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari, kanin uwar gidan shugaban kasan da na ɗaya daga cikin waɗanda suka kasa samun kujera na takarar mukamin gwamna a jihar Adamawa. A cewar jaridar ta Sahara Reporters, za mu koma jaridar The Nation, jaridar Detroit, cewa yanzu haka wani sabon rikici ya kunno kai a jam'iyyar PDP sakamakon ɗaukan ɗan takarar mataimakin shugaban kasa da ɗan takarar jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar ya yi, wanda kuma bai yi wa 'ya'yan jam'iyyar PDP da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya daɗi ba. Yanzu haka dai in ji jaridar wasu magoya bayan mataimakin shugaban majalisar dattijai Eke Ekwer Madun na duba yiwuwar ɗaukan wani kwakkwaran mataki a jam'iyyar ta PDP, ganin yadda Alhaji Atiku Abubakar bai ɗauke shi ba a matsayin mataimakin shugaban kasa a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Baban Gidan Murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Baban Gidan Jibrin, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum Murya Amurka, mai magana Comrade Muhammad Jin Rariya karamar kuma gargatar da tamatar da Travis. A yau Murya Amurka na so ne kira tsara kira gwamnatin Najeriya da girma shugaban kasa tare da babban babban banki Najeriya don Allah da su wadata mu da kanan canji mu kananan masu zuwa kasuwa. Wallahi muna da matsalan kayan canji a rayuwa, musamman misali naira 50 naira da wallahi ba mu da su a canjin kasuwa. Tare da fatan Allah zai sa su sare mana hawa.
Assalamu alaikum, sunana Musa Mogal Daura. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, shugaban adalci, shugaban talakawa, shugaban Najeriya. Ku sani cewa wasu daga cikin kusoshin jam'iyyar APC da gwamnoni da sanatoci da wasu 'yan majalisar wakilai ba ta ƙaunar ci gaban talakawan Najeriya da ajiyarsu ga iyalansu kawai su ce, to mu dai kan gaskiya abubuwa sun fara isa mu. Daga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ka yi musu magana, idan ba haka ba za su kawo wa jama'a matsala.
To madalla, yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karar a taƙaice.
Ƙasar Saudiya ta ce an tafka kuskure da kashe Jamal Khashoggi a ofishin jakadancinta da ke Istanbul, ta kuma yi alkawarin hukumta duk waɗanda suke da hannu a kashe shi. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare Adel Al-Jubairi ya shaida wa tashar labarai ta Fox News jiya Lahadi cewa wakilan ƙasar Saudiya sun wuce makaɗi da rawa da abin da suka aikata da ya bayyana a matsayin ɗanyen aiki. Babban jami'in diplomasiyan ya jajintawa iyalan Khashoggi, sai dai bai yi wani ƙarin haske akan yadda aka kashe marubucin ba, ko inda gawarsa take, ko kuma Yarima Mohammed bin Salman mai jiran gado yana da hannu a kisan nasa. Mai ba shugaban Amurka shawarwari kan harkokin tsaro John Bolton zai fuskanci mawuyatan tambayoyi wannan mako a Moscow, bayan da shugaba Trump ya ce zai janye Amurka daga yarjejeniyar makamai da aka cimma da Rasha zamanin yakin tatar baki. Bolton zai gana da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov yau Litinin da kuma shugaban kasar Rasha Vladimir Putin gobe Talata.
To duka kuma da nan ne muka kawo ƙarshen shirinmu. Sai kuma canza al'asari ya zaki wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen sashen wasu na muryar Amurka. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Malam CD da indijiniyanmu na wannan hantsin John Ellison. Baba Yakubu Kirigin daga nan Washington DC dake sallama da ku. Sai anjima.